بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 7 ga watan Safar, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 1 ga watan Januwari shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 15 daga cikin jerin karatuttukan littafin Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Sahih Muslim. Karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'an musulmi ba su manta ba, muna ƙarƙashin babin da al-Imam Muslim ya kira shi babul kashf an ma'ayib ruwat al-hadith wa naqlat al-akhbar wa ma nuqila an al-a'immati fi zalika. Babin da ke bayanin tonan asiri dangane da aibin masu riwaya ta hadisi, da waɗanda suke ciro labarai suna ƙararwa, da kuma irin maganganun da suka shafi irin wannan tonan asiri waɗanda malaman hadisi aka samo daga gare su. Wato wannan babin yana da manya-manyan ɓangarori guda biyu. Ɓangaren farko shi ne zai fallasa asiri dangane da munanan halaye da munanan aƙidu da mutanen da suke mutanen kirki ne sai dai suna da raunin habba ko kuma suna da matsala wajen idar da karatu. Duk wannan babi zai fallasa asirin irinsu. Haka waɗanda suke bada labarai waɗanda ba hadisai ba, da waɗanda ke bada tarihi da makamantan fatoyi da suke ɗaukowa na malamai, wannan babi duk zai tona asirinsu. Kamar yadda kuma malam in yi haka ta iya yiwuwa ka ce a mutane sun rasu kusan shekara 200 daga zamaninka kai Imam Muslim, ko yanzu kusan 1200 daga zamaninmu mu da muke rayuwa suna ƙarƙashin ƙasa, amma ana kiran sunayensu ana ce musu maƙaryata ne, ana kiran sunayensu ana cewa waɗannan mutane fasikai ne, wannan ba gulma ba ce, wannan ba tsoguri ba ne. In ka haɗu da su ranar Alƙiyama za ka iya kare kanka. Sai Imam Muslim yake cewa gaskiyar labari wannan ya sha bamban daga abin da baka kira gulma, domin waɗannan mutane ne da suka rinƙa ɗibo labarai suna yaɗa wa al'ummar musulmi, kuma al'umma na kallon su a matsayin malamai ko ɗaliban ilimi suna ɗauka. Waɗannan mutane ne da suka rinƙa ɗibo hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna raba su wurare-wurare ana ɗaukar su ana aiki da su. Amma kuma a ƙa'ida ta ilimi ba a karɓar labari daga mutumin banza ko maƙaryaci ko kuma mutumin da baya iya kiyaye labaran da yake ɗaukowa balle ya ƙarar da su daidai. A ƙarƙashin haka, bayyana aibin waɗannan mutanen ba ainihin tsegumi ba ne, ba kuma gulma ba ce, ba kuma cin namansu ba ne, duk da yake sun mutu, sai dai su maganganun nasu ai ba su mutu ba, suna nan ana yaɗa maganganun. To matuƙar kuwa maganar tasu ana ɗaukar ta ana aiki da ita, to akwai muhimmanci da wajibcin a bayyana cewa amma ka ga wannan maganar da kake aiki da ita, to wanda ya bada labarin ta maƙaryaci ne, ko wanda ya bada labarin ta ka ji irin kalmomi munana da yake faɗi game da Allah, ko kuma mutumin da yake faɗin wannan riwayar ka ji irin munanan kalmomi da yake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce mishi wannan mutumin kaji yadda yake nuna na ladabi ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma masha Allah mutumin kirki ne sai dai baya iya riƙe karatun daidai, ko masha Allah wannan mutumin kirki ne amma duk abin da ya ruwaito yakan ƙarar da wannan abin da kuskure. To kaga ashe in ka fahimci haka za ka gane muhimmancin da yasa al-Imam Muslim yake yin wannan aikin. Sai Imam Muslim kuma ya sake kawo dalili da cewa yo ai an samu limaman hadisi daga cikin magabata, cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da tabi'u atba'i tabi'ina, sa'o'in su Imam Muslim da malamansu su kansu sun rinƙa bayyana ire-iren waɗannan. Domin tun daga zamanin sahabbai, sahabbai sukan ƙaryata duk mutumin da ya ƙarya a cikin hadisi, sukan yi inkari da duk mutumin da bai haddace